Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Jumai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na safiyar yau Talata 12 ga watan Afrilu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi nazarin nasarori da gazawar da yake ganin gwamnatinsa ta yi cikin shekaru 8 da yake jan ragaman mulkin Amurka. A karon farko cikin tarihin Majalisar Dinkin Duniya da aka kafa shekaru 72 da suka shige, fiye da rabin waɗanda ke sha'awar gadon banki mun mata ne. Masana ilimin kimiyya a ƙasar Brazil kuma sun danganta wani irin ciwon ƙwaƙwalwa da ƙwayar cutar Zika.
To, bayan labaran duniya, za ku ji wani abin da ya tsone wa al'ummar Chibok, wato yake ci musu tuwo a ƙwarya bayan ga 'yan sakandaren al'umman sama da 200 da suka yi layar zana shekaru 2 da suka shige. Kana kuma za ku ji kome ko yawan yaran su nawa ne suke zuwa makaranta a halin yanzu?
Babu kwata-kwata hajiya, sai dai waɗanda iyayen sun gudu zuwa gudun hijira a wani jaha mai yiwuwa a can sun sa 'ya'yansu, amma a cikin Chibok local government ba harkan ilimi, muna nan a zo ne.
To, sai kuma kai komo da ake yi tsakanin jam'iyya mai mulki a jihar Bauchi da kuma babbar jam'iyyar hamayya ta PDP, sai fashin baki kan taron tattalin arziki da ke kankama a Najeriya kamar yadda muka saba kowace ranar Talata a shirinmu na asuba. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, inda yau ya haska fitila jihar Kaduna kan batun dokar haramta waɗansu ayyukan addini da ake takaddama a kai. Kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugabansa shi ne kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a Libya, bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ya hambarar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi ya cusa ƙasar cikin ruɗami. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne lokacin da yake nazarin nasarori da gazawar gwamnatinsa cikin shekaru 8 da ya yi yana jan ragaman mulkin Amurka, a wata hira da Fox News ya yi da shi. Ya faɗa wa Chris Wallace, wanda ya yi hirin da shi, cewa yin shishige a Libya domin kare farar hula daga gwamnatin Gaddafi mataki ne da ya dace. To, amma bayan an kashe Gaddafi watanni bayan Amurka da wasu ƙasashen Turai sun ƙaddamar da hare-hare a ƙasar, ya ce an bar ƙasar cikin ruɗamin da har kwanan gobe ba a magance ba. Shugaba Obama, wanda a watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu zai kammala wa'adin mulkinsa, ya ce ranar da ta fi zamewa gwamnatinsa ranar farin ciki ita ce ranar da Majalisar Dokoki ta yi na'am da kwaskwarimin da ya yi wa tsarin harkokin kiwon lafiya da aka liƙawa suna Obamacare, saboda miliyoyin Amerika da ba su da inshora na kiwon lafiya su samu. Haka kuma ya ce rana mafi muni a shugabancinsa ita ce ranar da ya kai ziyara garin Newton, wani ƙaramin gari a jihar Connecticut, kwanaki 2 bayan wani ɗan bindiga ya kashe yara ƙanana 20 da malamai guda 6.
A yayin da yawancin ƙasashen duniya suke bin diddigi ko kuma suke mai da hankali ga yaƙin neman zaɓen tsayar da 'yan takarar shugaba da ake yi a nan Amurka, wani zaɓe da zai ɗauki hankalin duniya shine zaɓen babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Gwamnatocin ƙasashe 8 sun gabatar da sunayen 'yan takarar su bisa wannan muƙami. A karon farko kuma rabin 'yan takarar wannan muƙami mata ne. A baya cikin sirri ko kuma a bayan fage ne ake zaɓen babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. To, amma a bana za a yi wannan tsari ko shiri a bainin jama'a. Daga yau Talata ɗin nan za a baiwa kowane ɗan takara minti 10 ya yi ko kuma ta yi bayani abin da ya sa ta cancanci a bata wannan muƙami a majalisa da aka kafa shekaru 72 da suka shige. Duk kuma wanda zai gaji bankin mun a ranar 1 ga watan Janairu shekara ta 2017, to, ba zai yi ƙarancin rikice-rikice da sauran matsalolin rayuwa da zai ko kuma za ta tunkara ba.
Masana ilimin kimiyya a ƙasar Brazil sun gano shaidar lalacewar kwakwalwar da aka danganta da ƙwayar cutar Zika, wanda ke da alamun da suka yi kama da cutar yadda kafafuwa da gabobi ba su aiki yadda ya kamata domin kwakwalwa ba ta aikin taimakon jijiyoyi a saboda ƙwayar cutar Zika da ake cewa encephalitis da Turanci. Wata masaniyar ilimin kimiyya ta ƙasar Brazil mai suna Maria Lucia Brito Ferreira ce ta jagoranci gano wannan cuta da ake cewa ADEM a takaice. Ita wannan cuta takan kaiwa ƙwayayen halittar da ke kare bani Adamu kamuwa da cututtukan hari ta auna kwakwalwa da jijiyoyin bayan majinyatan da suka je asibiti tsakanin watan Disamban shekara ta 2014 da watan Yunin shekara ta 2015. A saboda haka kwakwalwa ba za ta iya girma yadda ya kamata ba. Jami'an kiwon lafiya na Amurka kuma sun ce ƙarin bincike akan ƙwayar cutar Zika ya sa ana ta ƙara nuna damuwa akan irin ɓannar da take yi wa jijiyoyi da kuma lahani da take yi ko kuma za ta yi na lokaci mai tsawo. Jami'an ƙasar Brazil sun tabbatar da fiye da iyaye mata 940 sun harbu da ƙwayar cutar ta Zika. Kamfanin dillancin labarun Reuters kuma ya ba da labarin cewa akalla ƙasashe 13 sun ba da rahoton kamuwa da cutar da aka danganta da bullar annobar ƙwayar cutar ta Zika. Masana ilimin kimiyya sun san da kasancewar ƙwayar cutar Zika tun lokacin da aka gano ta a ƙasar Uganda a 1947, kimanin shekaru 67 da suka shige.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce kuratan soja guda 12 aka kashe a sakamakon wani harin ƙunar bakin wake a garin Jalalabad da ke gabashin ƙasar a jiya Litinin da rana. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar ya ce mutane 26 ne suka ji rauni a harin. Mai magana da yawun ma'aikatar ya tabbatar da rahoton farko da aka yayata cewa maharin yana kan babur ne a lokacin da ya karo da wata mota. Mai magana da yawun kungiyar Taliban kuma ya yi ikirarin cewa kungiyar sace ke da alhakin kai harin.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta damu aina akan ƙarin fafatawa a ƙasar Siriya kafin ƙarin shawarwarin samun zaman lafiya da za a yi, kuma ta ɗorawa sojojin gwamnatin shugaba Assad dai fantar zumar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya ce tazumar ta keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka ƙulla a watan Fabrairu kafin a fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a Geneva gobe Laraba. Jiya Litinin, Mr. Toner ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana son ya tabbatar an ƙara zage dantse domin ganin tsagaita buɗe wutan ya kankama.
To, madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Hankalin duniya ya karkata kan batun layar zana da 'yan matan sakandaren Chibok suka yi shekaru 2 da suka shige da har yanzu aka kasa gano bakin zaren. Shugaban kungiyar iyayen 'yan matan Yakubu Nkeki ya bayyana abin da yake ci musu tuwa ƙwarya dangane da wannan lamari.
Yayi alwashi yayi mana magana cewa zai setting committee, kuma yace yayi setting committee. Mun ji over media, mun karanta a newspaper cewa za a je Chibok a je a bincika, kuma za a kira mu ma, ko ma ba a je Chibok ba, za a kira mu a je a bincika kamar yadda muka yi bayani, kamar akwai hannu na mutane waɗanda a cikin soka 'yan matan nan. Saboda haka za a yi bincike. To, har yau ba a kira mu ba, har yau kuma ba mu ji komai ba. Muna sake tunashe ma a cikin shugaban ƙasa wannan kwamiti da yake ya yi setting za a je a yi bincike a kan al'amuran tafiyan 'yan matan nan. Har yau mun iyaye mun tsaya ga wannan kwamiti ɗin, a je a yi bincike, a je a yi bincike. Hajiya, wannan makaranta ina tabbatar miki akwai mai gadi, akwai mitron. Mini ne zai sa wa'yansu za su gudu su bar 'ya'yanmu a ciki in ba dai sun ji wani abu, sun san wani abu a kai ba? Akwai wa'yanda ma sun iya sun fitar da nasu. Akwai vice principal na wannan makaranta Yarima Bambir sunansa, har ya fitar da 'ya'yan makaranta na kusa da shi ya tura su zuwa gida da rana. To, wannan duka mun binciko mun sani amma har yanzu suna warware su suna jin daɗin su ba wani binciken da aka yi kuma ba a taɓa kirawo mu aka zauna da mu ba to gaskiya wannan wuri yana ci mana tuwo a ƙwarya sosai.
Wato Malam Yakubu, da yake an rusa wannan makaranta baki ɗaya ya zama cewa duk waɗanda ainihin ɗaliban sakandirin wannan Chibok dinnan gaba ɗaya ba sa makaranta yanzu kenan ko kuma ina ne suke zuwa makaranta tunda an rusa gine-ginen baki ɗaya?
To mu a namu iyaye mu dai namu da yana hannunmu kamar waɗanda ba sa cikin wanda aka ɗiba suna aji zuwa kasa waɗannan dai. In wanda yana da hali ya iya ya tafi da nashi wani state wani jaha daban ya kai makaranta, amma yawancin mafi yawan kai kashi goma bai wuce kashi ɗaya ne yanzu iyayen sun yi kokari suka kai su wani wurare ba. Muna nan makil da su a gida
suna zaune a gida.
Ina da ƴaƴa wanda suna wannan makaranta guda uku wanda har yanzu ban maɗa da su ko ina ba muna tare da su ba makaranta.
Suna zaune kawai a gida.
Ko primary babu a ƙasanmu.
Kwata-kwata ba harkar ilimi a Chibok yanzu haka.
Ba harkar ilimi mama ko primary babu da ba gashi makwabciyarmu a kira local government kilomita nawa ne kilomita biyar ne a tsakaninmu da Chibok a kira da iyakan Chibok amma ga makarantansu yana tafiya ko ta ina ga uba. Amma mu har yanzu ba zancen primary ma bare ma junior secondary school ko secondary school.
Kama sa ala gongo jugu tena sauna.
Masha ala ma soma.
Mama ni za ku gono bi mo ba sima sauna.
Masha ala ma soma. Ala ni che.
Yakubu Nkiki shugaban kungiyar iyayen yan matan Chibok. Bari kuma mu nufi jihar Bauchi Najeriya inda jam'iyyar adawa ta PDP ke zargin APC mai mulki da yi wa talakawa shigo-shigo ba zurfi. A cikin hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad, Alhaji Hamisu Barau tsohon kwamishinan watsa labarai na jihar ya bayyana inda suke ganin jiya ta fi yau.
Wannan taro da muka kira mun kira ne domin mu nuna wa duniya musamman a wannan jiha da ake ta samun gutsurutsu mai yau a ce wannan gobe a ce wancan. Mu da abin da muka sani mun yi ayyuka wa jihar Bauchi kuma yanzu duk ɗan jihar Bauchi ga nau ne jiyau ne kuma yana jin abin da yake faruwa. In aka barka da matsalolin rashin albashi kawai a jihar Bauchi ma ya ishe ka. Kai ka yi alƙalancin abubuwan da suka faru a wancan lokaci. Na faɗi Malam Isa ya shekara 7 da wata 8 albashi ana biyansa daidai lokacin da ya kamata.
Amma abin da ake faɗi gwamnatin ku ta PDP ita ta jefa ƙasar nan cikin matsalolin da ake fuskanta a yanzu.
Ba ɗan adam da zai ce bai da matsala. In waɗancan matsaloli da su sa muka faɗi a zaɓe matsaloli ne to talakawa yanzu sun gani su da ba su da matsalan sun shigo. Abin da muke yi musu a wancan lokaci duk da matsalan namu daidai da abin da ake musu ne yau. Ina ma'aikaci, ina talakan ƙasa, ina manomi, me yake ciki yanzu? Jihar Bauchi na Malam Isa yayi hanyoyi, a jihar Bauchi na Malam Isa yayi asibitoci, a jihar Bauchi na Malam Isa yayi airport. A jihar Bauchi na Malam Isa ya kawo asibitin koyarwa. A jihar Bauchi na Malam Isa ya gina sabon asibiti a garin Bauchi, gina waɗansu a ƙananan hukumomi da sauransu. A jihar Bauchi Malam Isa yake kawo taki kafin damina ya faɗi. A jihar Bauchi Malam Isa yake biyan albashi kafin wata ya kai 20 da wani abu, kafin tattalin arzikin duniya ma ba Najeriya ta faɗi ba. Ya fara samun matsaloli. In haka ne wani aiki ne misali wanda na faɗi mummuna wanda Malam Isa yake a jihar Bauchi wanda shugon wannan gwamnati ta hana ta gyara shi ta maida shi mai kyau. Wane ne ko mai kyau wanda Malam Isa yake wanda yanzu suka dora a kai a gaya mana?
A mai da martani kakakin gwamnan jihar Bauchi game da labaru, Comrade Sabo Muhammad ya ce 'yan Najeriya ba za su mance da irin gallazawar da PDP ta yi musu ba, sannan ya ci gaba da cewa
ai 'yan Najeriya ba za su taɓa mantawa da jam'iyyar PDP ba, musamman sakaci da tsaro da kuma wasa da aka yi da tattalin arzikin Najeriya. In kuma ka ɗauko jihar Bauchi, mutanen jihar Bauchi su sun san abin da suke yi. Abinda yanzu gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar yake ta kokari shine ya gyara irin kurakurai da rashin kishin jaha da kuma sakaci da aka yi da tattalin arzikin jihar Bauchi, yanda aka tafi aka bar wannan babban bashi wa jihar Bauchi wanda ya haura wa naira biliyan 125.
Ko kuna maganan bashi kowane lokaci da ɗan ƙasar nan suna ta maganan wayo ne babu ruwa babu wuta ba mai.
To ai baka sani ba, in banda Allah yana son Najeriya da ni da kai yanzu ba za mu yi maganar Najeriya ba, domin duk abin da ɗan Najeriya zai samu kai duk theory na duniya na tattalin arziki na duniya ya tabbatar da cewa sai an samu tsaro ne kafin wani abu ya inganta. Kuma alhamdulillah gwamnatin APC ta inganta tsaro a ƙasar nan, kuma yanzu shugaba janar Muhammadu Buhari yana faɗi tashin inganta tattalin arziki ne.
Lohab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Haka yake, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1:14 na asuba. Idan muka dawo shirinmu na hantsi, za ku ji abin da masu kula da lamura ke cewa dangane da batun kasafin kuɗin bana na Najeriya da kuma ziyarar da shugaba Buhari ya kai ƙasar China. Yanzu dai ga na Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya.
To a gaskiya wannan doka tun watan Oktoba na bara muka aika majalisa shi, me ya kawo haka? Mun samu rahotanni daga hukumomin tsaro cewa akwai wata sect sunanta ko gausiya ko makarfi ne ko a ina. Sannan muka samu wani rahoto na wata mata da tace ta yi mafarki Annabi ya yi magana da ita ya ce kaza ya kaza, bayan da aka yi bincike ko Fatiha ba ta iya ba. Gausiya din nan suna wai suna sallah azhar karfe 11, suna ba su la'asar ne ko ba su me dai haka dai. Irin wayannan abubuwa shi ya dame mutu. Irin wayannan dan kananan maganganu in ba a kama su an rike tun suna jarirai ba, sai su balaga su zama babban matsala. Haka mai tatsine ta fara, haka kalakatu suka fara, haka Boko Haram ta fara.
To gwamnan jihar Kaduna kenan Nasiru El-Rufai yake bada wasu daga cikin hujojin sake farfado da wata dokar kayyade harkokin addini a jihar tashi ta Kaduna. To ko yaya su mutanen na Kaduna suke ji game da daukar wannan mataki?
Ni sunana Ahmad Muhammad Awal. Wannan doka gaskiya a yanda na fahimce ta gaskiya doka ce wadda take da inganci, dalili ko saboda duk abin da ba a bashi tsari ba to ya yiwu a samu sakamako mara kyau. Malaman addini idan suka zama suna bada ainihin suna yin wa'azi babu tsari, to mummunan malami zai abinda zai janyo ya shafi ainihin na gargarin ya zama musu illa, kuma wai illa ba ta gyaru ba da wuri. Ba wani mai wa'azi ko addinin gargajiya ne balantanan addinan Allah wanda suka sauka daga ainihin Allah cewa su koyar da wani abin da zai zama zubar da jini ko ɓanna wanda ya kama da haka. Saboda tsari ne mai kyau wanda musamman mutane in dai ba sun dauke shi da ainihin wata mummunan niyya ba abu ne mai kyau.
Sunana Wilson Koga daga Barka Lao Baptist Church. Maganan shi wanda ya yi yana da kyau. Hana wannan shi ne bai yi daidai ba, mu dai muna so a yi gyara. Akwai makaranta wadanda ana horar da malamai na addini, so su ne za su saya su tantance mutanensa, ya san wadanda an horar da su, a san wadanda sun cancanta za su yi wannan bishara.
To da yake fitowa da wannan dokar ya janyo cece kuce tsakanin al'ummar ita Kaduna din. Mun gaito manyan malamai guda biyu na su manyan addinan guda biyu da ake bi a nan Kaduna, wato Musulunci da kuma Kiristanci, domin su bayyana mana matsayinsu a kan yadda suke ganin za a aiwatar da ita wannan doka din, wacce kamar yadda gwamna ya faɗa an fito da ita ne domin a tabbatar da tsaro. Bakin namu ne sun haɗa da Pastor Yohana Waidi Buru na Churchin Christ Evangelical ta Kaduna, da kuma Malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara, wanda ko bayan zamansa babban limamin masallacin kwalejin fasaha ta Nuhu Bamali wato Polytechnic da ke Zaria, har ila yau shi ne mashawarci kan harkokin addinin Islama ga shi gwamnan El-Rufai. To malamai, kafin mu yi nisa, bari in karanta muku abin da na gani dangane da abin da aka ce dokan nan za ta yi idan mun yarda haka din ne. To in ba haka ba ne sai mu gyara. A takaice abin da aka ce a Turanci za ta yi abubuwa guda shida. Na farko shi ne regulate, wato ta shimfiɗa ƙa'idodi. Na biyu monitor, wato ta mai da hankali ko kuma ta yi nazari. Na uku supervise, wato ta ba da jagoranci. Na huɗu to handle, wato ta sa hannu. Na biyar to oversee, ta sa ido. Sannan na shida to control, ma'ana ita za ta gyara gamar abin baki ɗaya. Na dukkan addinan guda biyu, da na Musulunci da na Kiristanci. Mun yarda cewa abin da aka ce za a yi na Malam Husaini?
Na'am, haka yake.
Malam Yohana Buru, haka din ne, ta ka fahimta?
Haka ne, sir. To, haka ne,
to, to sannan kuma aka ce ita wannan doka wato kamar doka ce da za ta mai gurbin wata tsohuwar doka ta wa'azi ta shekarar 1984, haka ne Malam Husaini?
Okay.
To me yasa aka ga bukatar cewa a fito da wannan doka yanzu bari in fara da kai Malam Hussein tunda kamar yadda muka ce kai ne mashawarcin gwamna na jihar Kaduna kan harkokin addini musamman na musulunci me ya makasudin fituwa da wannan dokar a wannan lokaci din
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ya jama'a masu sauraro wato Malam Aliyu ita wannan doka abin da yasa a yanzu muka ga dacewar a sake kakkaba wannan doka a fito da ita domin aiwatarwa shine shi tsarin rayuwa na mutane doka ke gudanar da su in aka bar al'umma su zauna sakaka kowa ya abin da yaga ya dace da shi ko abin da yaga dama wanda shine ra'ayin shi to zaman lafiya sai ya karanci a tsakanin mutane to domin samun tabbatar zaman lafiya waɗannan dokoki da aka yi tun a shekarun 1984 a lokacin mulkin soja an ka dokokin nan domin tabbatar da zaman lafiya ne saboda wani abu da ya faru a lokacin mulkin farar hula na shekarun 1979 zuwa 1983 mun samu wata matsala ta rikicin mai tsini a ƙasar nan ta Najeriya wanda da sunan addini aka zo aka yi abubuwa aka kashe rayukan mutane shigowar mulkin soja sai aka kawo wannan doka domin zaka iya zuwa ta ko ina Malam Aliyu kai kokarin ta da hankali da ya mutse da hargitsi ba kai nasara ba mutane za su iya hakura da komai na rayuwar duniya amma kana shigowa bangaren addini to saboda irin yadda addini yake da wani muhimmanci mai girman gaske a rayuwar kowanne dan adam cikin sauki za a iya kawo tashin hankali
to yanzu an ga alamomin cewa abubuwan da suka bayyana a wancan shekarun sun fara bullani a Kaduna shi yasa aka ga cewa kamata a farfado da ita
wato ba sai sun bulla ba shi shugaba na kwarai baya jiran sai fitina ta zo sannan ya tunanin ina zai magance ta shugaba na kwarai kokari yake ya hana afkuwar fitinar ba wai ya bari sai ta faru sannan ya magance ta ba
to madalla to malam sai bari in tsaye da kai haka don mu ba fasa Yohana buru da ba fasa Yohana me ya taka fahimtar sake farfado da wannan doka a halin yanzu
eh gaskiya kaman yadda shi malam yayi magana dole a yi rigan kafi kafin magani amma kowane mutuna da yadda yake fahimtar doka kuma in ana maganan addini to maganan addini ba bin wasa bane ga matuka an kawo maganan addini to kuma wanda baya addini zai iya boye cikin addini ya cimma wani buri to maganan malam kan na yadda daidai ne amma akwai tsari da zan kara akan wannan
to mje
abin ke nufi nan shine na fi so shi gwamnatinmu ya kawo malamai ne su yi tunani su yi nazari sosai in an kawo wannan a nemi shawara wato shawara kamar yaya in ka zo da addinin Krista akwai Protestant za a ce akwai Catholic Orthodox akwai kuma Spiritual Churches or Pentecostal kuma kowa na da irin fahimtarsa bisa ga yadda ya fahimci littafin mai tsarki in ba yi kuskure za a samu kuma haka a cikin addinin musulunci ga yadda aka yi fahimci akan wannan koko wannan mazhabin a cikin addinin musulunci to in an kawo wannan maganan addini bare wanda suka kware akan addini su ne su yi magana in an kawo nan doka aje musu ina ra'ayin kan a tuna fasar dona ne ya kawo kan da jena to in wannan suna nan to wanda za su iya su yi aikin nan su ne za su yi ba ƴan majalisu ba ko gwamna ya kawo na ba ƴan majalisu kafin ma a kai wa majalisa amma an kai wa majalisa sai a nemi ra'ayin malamai to akwai dan kuskure ne
yawa to tsaya nan malam buru malam sai ne daga abin da pastor buru yake faɗa haka mabatin tubi su shugabannin addinan da malaman ba kafin ai wannan dokar ne aka yi ta
to kamar yadda pastor ya ambata ita wannan al'amari gaba daya ba doka bace a yanzu kudiri ce wanda mai girman gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El-Rufai mutum ne wanda zaman lafiya ya fahimci shine hanyar kadai da zai iya gudanar da mulki
ya kuma yi alƙawuran ko ya cika alƙawuran da yawa al'umman jihar Kaduna.
Naji Malam Hussein, amma ina batun shi da shi pastor ya tayar cewa kamata a ci an tuntuɓi shugabannin addini game da wannan al'amari.
Wato abin da ke akwai Malam Aliyu Mustapha, ita doka duk yadda za ka yi ta a matsayin shugaba na siyasa dole sai ta dangana da majalisa sai ka samu wannan izinin. Wannan ta sa Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i ya miƙa dokan nan zuwa ga majalisa, ya kuma ba majalisa dama ta tuntuɓi dukkan masu ruwa da tsaki a kan wannan al'amari. Gabanin a kai ga haka, an tuntuɓi ƙungiyar Jama'atu Nasrul Islam, an tuntuɓi ƙungiyar Kan ta jihar Kaduna, wanda akwai sakataren Jama'atu Nasrul Islam na jihar Kaduna, Malam Ibrahim Kufaya, akwai sakataren Kan na jihar Kaduna. An tuntuɓe su, an zauna da su, an yi shawarwari, har da ni ɗin nan da Director General na Interfaith mun zagaya da su waɗannan bayin Allah, sakataren Kan, sakataren JNI da SA abokin aiki na ɓangaren addinin Kirista. Mun zagaya mun gana da malamai da fastoci a duka shiyoyi guda uku na jihar Kaduna nan, mazaɓar Arewa, mazaɓar Kaduna ta tsakiya, mazaɓar Kaduna ta kudu. Duk mun zagaya mun gana da limaman addinin Musulunci da limaman addinin Kirista, mun tattauna da su kuma mun sanar da su wannan doka, ga kuma abin da ake bukata su ba da shawarwarin su. Dokar dai sun san ta tun tsohuwar.
Yawa.
Ga kuma abin da ake ganin ya kamata a kwaskwajima su miƙawa majalisa shawarwari.
To madalla.
An yi wannan.
To ku Pastor Yohana Buru, me damuwar ku game da wannan dokar ne kam? Haka ne, to wannan ita ce shimfiɗa farko ta wannan tattauna da muka fara akan ita wannan dokar addinin ta jihar Kaduna, kuma muna tabbata da sauran abubuwa da yawa nan gaba kaɗan, ciki har da neman yadda za a aiwatar da tanade-tanaden da aka yi, da suka haɗa da cewa dukkan ayyukan ibada dole a yi su cikin gidan mutum ko zaurensa ko masallacinsa ko kuma cocinsa, da maganar haɗa kwamitocin da za su dinga ba da lasisi ga su masu bin waɗannan addinai ɗin, da kuma hadda maganar kada kasa-kasa a bainar jama'a, sannan da hukunce-hukunce da aka tanadar wa duk wanda ya karya wannan doka ɗin da dai shauransu. Muna daɗa godiya ga baƙin namu Malam Hussaini Suleiman Tsoho Ikara da kuma Pastor Yohana Buru, sannan da musamman wakilinmu Nasiru Yakubu na Birnin Yero da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To a gaishe ku, kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugabancinsa shi ne kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a Libya, bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ya hamɓara da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi ya cusa ƙasar cikin ruɗami. Shugaban ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake nazarin nasarori da gazawar da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da ya yi yana jan ragaman mulkin Amurka a wata hira da aka yi da shi. A yayin da yawancin ƙasashen duniya suke bin diddigi ko kuma suke mai da hankali ga yakin neman zaben tsayar da ɗan takarar shugaba da ake yi a nan Amurka, wani zaɓe da zai ɗauki hankalin duniya shi ne zaben babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Tuni gwamnatoci ƙasashe takwas suka gabatar da sunayen 'yan takararsu a karon farko, kuma rabin 'yan takarar wannan mukami mata ne. A baya dai cikin sirri ko kuma a bayan fage ake zaben babban sakataren majalisar, to amma a bana za a yi wannan tsari ko shiri a bainar jama'a. Masana ilimin kimiyya a ƙasar Brazil sun gano shaidar lalacewar ƙwaƙwalwa da aka danganta da ƙwayar cutar Zika, wanda ke da alamun da suka yi kama da cutar yadda kafafuwa da gabobi ba su aiki yadda ya kamata, domin ƙwaƙwalwa ba ta aikin taimakon jijiyoyi a saboda ƙwayar cutar ta Zika da ake cewa encephalitis da Turanci. Masana ilimin kimiyya mai suna Marie ce ta jagoranci wannan gwaji.
To madalla masu saurare, a madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.